Abinda wannan ke nunawa shine yadda shi shugaba Tinubu ya bayyana tsaro muhimmanci kusan dukkan ababen da yake yi tun da ya hau har zuwa ga yau da tsaro yake farawa. A bayanin
mai bincike kan sha'anin tsaro kuma shugaban kamfanin tsaro na Beacon Consultant Dr. Kabiru Adamu ke tsokaci kan sabbin manyan hafsoshin sojojin Najeriya da shugaban kasa Tinubu ya ayyana a jiya. To amma tambayar da ke buƙatar amsa shine, shin menene wannan sauyi zai canza kan dimbin kalubalen tsaro da Najeriya ke fuskanta ta kowane bangare?
Kamar yadda muka nuna alƙaluman da muka wallafa, reportin da muka wallafa a watan Mayu, alƙaluman tsaro na mace-macen da aka samu don shekara 10 na baya zuwa ga bana, akalla mutum 78,000 aka kashe. To babu yadda za ka yi in ka yi amfani da wannan mizanin ka yaba ma waɗanda suka shugabanci ɓangaren tsaro a wannan lokacin. To aikin da ke gaban waɗannan wanda aka naɗa ba wani aiki ba ne fiye da su rage waɗannan mace-macen da ake samu a ƙasa. A kowane shekara akalla ana samu abin da ya kama daga mutum 700,000 zuwa 10,000 ko fiye da haka ma mace-macen. To su rage akalla zuwa 1,000 a shekara na farko, haka sai ta ragewa har lokacin da za a waye gari ya zan ba zai wuce mutum 100 ko ƙasa da haka wanda ake kashewa a Najeriya. To shine kadai fa za mu yaba musu.
Wani abin da ba sabin ba shine yadda aka nada tsohon dan sanda AIG Nuhu Ribadu a matsayin mai bada shawara kan sha'anin tsaron ƙasa, matsayin da a baya aka saba tsofin hafsoshin soji ke rike da shi. To sai dai kuma a cewar tsohon babban hafsa General Yakubu Usman, wannan babu damuwa.
An sa hafsoshin soja da military zance yadda ya kamata. Shi kuma na NSA mai ba da shawara wa shugaban kasa kan tsaro, an sa tsohon dan sanda. Malam Nuhu Ribadu kwararre ne a aikin yan sanda, a kuma aikin tsaro zance yana da masani. Amma wani lokaci ka san shi tsaro yana da fadi, akwai tsaro na cikin ƙasa, akwai kuma na gefen ƙasa, da kuma territorial integrity wanda ake faɗa, wato kaman aikin fannin da ya shafi armed forces. To a irin wannan kwa kaga dole ne a samu waɗansu wanda za su taimaka mashi. To a yadda tsarin ofishin shi mai ba da shawara wa shugaban ƙasa akan tsaro, ba wai shugaba na sama ne kawai ake duba ba, a'a akwai waɗansu a ƙarƙashin shi waɗanda su ma za su ba shi shawara kafin ya je ba shi shugaban kasa shawara. Saboda haka kamar yadda shi shugaban kasan ba wai shine kadai yake daukan wannan decision ba.
Kamar kuma yadda tsohon kwamishinan tsaro na jihar Kaduna Samuel Aruwan ke cewa, akwai fatan samun kyakkyawan sauyi kan sha'anin tsaron a nan gaba.
Muna da yakinin cewa wani abin zai sake fasalin wannan yakin da ake yi da 'yan ta'adda da kuma 'yan fashin daji da ma wasu kalubale daban-daban wadda suke damun Najeriya ma baki daya.
Hassan Maina Kaina, Muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.